a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai da Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita na 200.5 Zangon FM, sai kuma wasu tashoshi na Zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio dake Kumasi. Za a kuma iya kama mu a ta yanar gizo akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu gabatarwa
Madina Dahiru mai shanu
tare da ni Aisha Mu'azu. Ta kungiyar hodar da matasa da ake kira Nasima wato Madina. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma shi daga watan Nuwamba na shekara ta 2019 zamu duba bangaren matasa na cibiyar cinikayya da masana'antu, ma'adanai da aikin gona ta Najeriya.
Kwarai kuwa Aisha, domin kin san duk wani batu inda ya shafi matasa to shirin yau da gobe ba zai bashi a baya ba. Zai tabbatar da ganin ya sanar da dukkan matasa da suke neman hanyar tsira. Sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe.
Gobe zai duba wata kungiyar horar da matasa da ake kira Nasima, wadda ke karkashin cibiyar cinikayya da masana'antu, ma'adanai da aikin gona ta Najeriya. To da Madina, domin kin san duk wani batu inda ya shafi matasa ne to shirin yau da gobe ba zai bar shi ba a baya. Zai tabbatar da ganin ya sanar da dukkan matasa da suke neman hanyar tsira. Sai ku biyo mu domin jin wannan a cikin shirin yau da gobe. To da farko zamu fara ne da jin tattaunawar da Sir Firu yayi da shugaban bangaren matasa na cibiyar ciniki ta Chamber of Commerce. Ga tattaunawar tasu.
To masu sauraro za su san wane ne bakon namu na yau.
Sunana Muhammad Adamu Muhammad, kuma ni shugaban bangaren matasa na cibiyar ciniki masana'antu ma'adanai da aikin gona ta Najeriya, wato Nasima.
Wato wannan Nasima da kace Nasima tana karkashin wato ma'aikata ne ta ma'aikatar cinikayya ta Najeriya ne ko kuma ta mai zaman kanta ce?
A ita Nasima zaman kanta take, kuma an kafa ta ne a shekara ta 1960 sakamakon yarjejeniya da cibiyoyi na ciniki da masana'antu na jihohi gaba ɗaya da suka haɗu suka samar da ita Nasima. Kuma an samar da ita ne domin ta kare martaba da cigaban tattalin arziki na 'yan kasuwa masu zaman kansu, kuma ta taimaka wa gwamnati wajen ba ta shawarwari akan abubuwan da ya kamata a yi domin a samu cigaban tattalin arziki da kuma bunƙasan al'amuran harkokin rayuwa ne da kullum, kamar samar da aikin yi da kuma abubuwan da ya shafi cigaban abin da ake kira infrastructure, wato kamar hanyoyi da duk wasu abubuwa da suke taimakawa domin cigaban tattalin arziki da kuma kasuwanci a ƙasa.
To wannan kungiya Tutaku ta zagaye Najeriya ne gaba ɗaya ko kuma ma Afirka ta Yamma?
Ni akwai ta Najeriya ita ce wacce muke cewa Nasima, ita muke da ita a jihohi 36 da kuma babban birnin tarayya Abuja. Sannan kuma akwai ta West Africa wanda ake ce mata FEWACI, wato Federation of West African Chambers of Commerce and Industry, da kuma akwai ta duniya wato International Chambers of Commerce. Wannan shi ne abubuwan da suke faruwa a cibiyoyi da masana'antu da kuma harkokin gona a ƙasa da kuma ta jihohi da kuma ta duniya gaba ɗaya.
Bisa ga dukkan alamu dai ta shafi wato wani ayyukanta ya shafi na cigaban matasa. Shin wani shirye-shirye kuke yi ƙarƙashin wannan ƙungiya?
To kamar ita Nasima Youth shine bangaren matasa. To a baya-bayan na aka samar da ita, aka samar da ita ne a Alif na 2017 aka kafa bangaren matasa. Kuma an kafa ta ne domin duba da irin ƙalubalen da yake fuskantar Najeriya a bangaren tattalin arzikin da ya shafi cigaban matasa. Na farko ita wannan kamar wani ɓangare ne da za ta ringa taimakawa musamman domin ba ta shawarwari a kan abin da ya shafi matasa, sannan kuma ta ɗora matasa a kan hanyoyin tattalin arziki da ya dace. Wannan matasan kuma sun haɗa da wanda ya je makaranta da ma wanda bai je makaranta ba, sannan kuma ta shirya dukkanin wasu ayyuka ko wasu aikace-aikace ko wani program wanda zai sa matasa su samu wayewa da fuskantar tattalin arziki da kuma ɗorewan cigaba na rayuwar matasa. Saboda kullum magana da muke shine idan matasa suka cigaba to ƙasa za ta cigaba. Sannan kuma wannan ɓangaren na youth entrepreneurs na Nasima da ba wa gwamnatoci da na ƙasa da na jihohi da dukkanin wasu masu ruwa da baki shawarwari akan abubuwan da ya kamata a yi domin cigaban matasa. Kuma wannan abubuwan daga wannan lokacin 2017 zuwa yanzu Nasima Youth Entrepreneurs ta taka muhimmiyar rawa a Najeriya, duk da cewa jariri yake a ita an kaɗu biyu lokacin da aka samu Nasima. An kafa Nasima a 1960 da kuma wannan aka fata a 2017. Da kada akwai tazara jewa, amma da duk da haka ta yi yankin ta ba da gudunmawa kuma tana kan ba da gudunmawa domin da cewa matasan Najeriya sun ɗauki dabarun kasuwanci na zamani da kuma an samu bunƙasar tattalin arziki da wayewar zamani a kan harkokin matasanmu da wanda suke makaranta da wanda suka gama suke tunanin me za su yi da kuma wanda ma ba su je makarantar ba. Mukan tattara su mu ba su shawarwari a hanyoyin da ya kamata, kamar mukan abinda muke kira change of mindset, kasance da tunanin sosai ba,
wato a canza musu tunaninsu.
Saboda idan muka zauna za mu kalle ka sai mu ga cewa me ka karanta, abinda ka karanta nan da shekara 10 ko shekara 20 menene matsayinka a tattalin arziki, sannan wannan abin zai iya fitar da kai, wannan karatun da kai zai iya fitar da kai daga talauci ko zai iya sama maka aiki ne ko zai iya sa ka samu cigaban rayuwa. Sai idan har muka gano cewa akwai ɗan tangarɗa a kan abin da ka karanta da kuma abin da duniya take tafiya, mukan musu mindset orientation, mukan canza tunaninsu a kan cewa ga wasu hanyoyi ne da za ku bi domin a samu cigaba. Da haka kuma mukan shiga makarantu waɗanda suke cikin makaranta daga sakandare, jami'o'i da kuma manyan makarantu da suke gaba da sakandare. Su ma muka shirya shirye-shirye da ƙungiyoyin ɗalibai da su hukumomin makaranta domin mu samu abin da muke nema. Shekara ɗaya ne, wata shida ne, mu samu da zaman to cewa muna da kyakkyawan alaƙa da yara ta hanyar da za su ringa zuwa program ɗin mu kyauta, ko mu je makaranta mu shirya musu program kyauta, domin lokacin da yaro zai zama makaranta kwanan shi ajiyewa zai yana da wani tunani daban da zai je wanda zai ba shi cigaban tattalin arziki. Rukuni na uku kuma shi ne rukunin waɗanda ba su je makaranta ba. Sun yi mamaki wasu dalilai ne suka sa ba su samu zuwa makaranta ba, ko ba sa su ba, ko ba ne ɗaukar nauyinsu, amma a zahirin ka kalle su za ka ga suna da wata basira na daban wanda idan ka ɗauki wannan basirar ta su ka ɗora ta hanyar da ya dace, za ka sama musu da aikin, ka sama wasu ma aikin ya da ƙashinsu, sannan kuma ka samu cigaban tattalin arziki. Da shi ma muna ba wannan ɓangaren muhimmanci, mukan tara waɗanda suka je makaranta, waɗanda ba su je makaranta ba su ma domin mu ba su koyo na musamman, kuma mu ci gaba da bibiyansu mu ga cewa dukkan abubuwan da muka ɗora su a kan suna yi. Sai ɓangare na ƙarshe shi ne ɓangaren mata da kuma mutane masu buƙatu na musamman, wanda shi ma wannan ɓangaren muna da program da dama wanda muke ba shi dana, muna ba su muhimmanci na ganin cewa dukkanin na ƙasar ta sana'a ce take daidai da kai, yace za ka yi ba tare da sai ka je ka yi bara ko ka rasa ya za ka yi ba ko ka zama wasu mutane dangi a cikin al'umma ko kuma a cikin unguwa. Da mukan shi ma mutusan duba su kuma muna shirya programin da ya dubiri da su kuma alhamdulillah dukkanin abubuwan da muke yi muna ganin akwai nasara tun da dukkanin wanda muka ba wa horo muka gigiye shi za mu ga cewa wannan abin yana daidai kuma yana ci gaba kuma ana samun haske a cikin abubuwan da suke.
Ya zuwa yanzu kamar za a ce matasa na uku horar daga buɗe wannan Nasima ya zuwa yanzu.
A zuwa yanzu ne a Najeriya da daɗaya mun horar da matasa sama da matasa 10,000 a fannoni daban-daban na tattalin arziki. Na gaya maka daga harkar noma, ma'adinai, kasuwanci, kuma harkar sadarwa na zamani da na kace sauransu. Dukkan dukkanin kowace jiha akwai shugabanci wanda muke cewa coordinator. Mukan ba coordinator dama ya shirya program daidai da bukatun mutanen wannan garin nashi ko kuma rukuni-rukuni na mutanen da suke wannan garin ruwa. A irin wannan ne muke samar da dalibai ko kuma ce muke yaye matasan da suke amfani da su yanzu haka. Sannan kuma mukan shiga harka na sama matasa gurbin karatu. Gurbin karatu nan wanda yake ko a gida ne ko a waje. Ko kuma wani course haka wanda mukan samu international business consideration kuma mukan yi mukan jejjefa matasa a ciki domin su samu dama su je su samu wannan ilimi saboda shi ilimi shi ne ke ba mutum dama ya samu buɗewar basira har ya fahimci ma ina yadda ya sa ko kuma me ya kamata ya rayuwa wanda zai amfani shi kuma ya amfanar da wani.
To duk da yake dai a farko ka ce mun kukan je wato jami'o'i da makarantu domin samun ɗalibai wato ku je matsalolinsu kafin ku sa su a wannan shiri. To kamar mutanen da ba su je makaranta ba ta ya kuke samo irin wannan mutane musamman kamar mata da suke gidaje ko karkara kuna bibiyar su kuwa?
Tabbas mukan yi amfani da ƙungiyoyi masu zaman kansu wanda ake cewa CSO da kuma ƙungiyoyin mata wanda kowa sun suna taka muhimmiyar rawa da kuma ƙungiyoyi na kasashe. To duk lokacin da muke son za mu yi wani taro ko wani horo mukan zai ce irin waɗannan sekondan sai mu ce musu to ƙungiya kaza ki turo da mutum kaza. Ƙungiya kaza ki turo da mutum kaza masu irin kaza da kaza da kaza da kaza. To ta hanyar haka muke samu wani lokacin za ka ga mutane sukan zo daga nesa lokacin sai kauyuka sosai kusan cikin gari ke ko da don program din na cikin gari wanda kuma Allah ya wanda muke a ƙauye ne za ka gani muke tafiya mu yi shi na kwana ɗaya ko kuma biyu ko kwana uku domin mu ci kanyi da su kuma mu ga cewa mu za mu iya taimakawa domin su tsaya da kafafunsu.
Madina kin ji yadda tattaunawar Safiya ta kasance. Wato wani abu da nake so mutane su fahimta shine ilimi kamar yadda shi mutumin ne ya faɗa buɗe basira take yi.
Haka
ba ilimin ka ne zai baka abin da zaka samu a rayuwa ba. Kowane dan adam Allah ya halicce shi da baiwa da wata baiwa kuma dole sai ka fahimci wace irin baiwa Allah ya baka ka iya amfani da shi sai ka taimaka wa al'umma.
Kamar yadda kika ce ma naji a cikin tattaunawar akwai inda yace ba dole sai ka je makaranta ba. Kamar yanzu in kai kana da wata baiwa kamar yadda kika ce kamar wani abu da matasa ina ji yawancin mu babba mu cika san mai da hankali akai bi shine aikin gona. Idan Allah ya maka baiwa din mai da hankali kan gyara gona ko kuma tattara mutane su yi aikin gona zaka yi kudi kuma zaka yi suna in sunan kake so in kudin kake so zaka iya kai duk inda kake so ka kai saboda haka ba wai mutum wai wannan bane ba.
Abin da yasa matasa suke gudun aikin noma shine ba sa so su yi datti. Zamani ne na gayu.
Kamar yadda nace ba dole sai kai aikin gonan ba in Allah ya maka baiwar
ka san yadda za ka ce
organizing tsari kenan ka tsara mutane ku samu wanda za su yi aikin ba dole sai ka shiga kai dattin ba.
Kin ga akwai wata anan da na hadu da ita tana da master's degree a fannin ilimin kwakwalwa mai computer IT kenan amma tace ita ba ta so ta yi aiki da takardarta ta fi so ta yi aikin Uber wato tuka
mota
mace mai passenger
kin san kuwa in an gani sai a dinga mamakin abin saboda maza aka sani da tuka Uber
su zo Amurka su gani. So masu sauraro yanzu kuma zamu ci gaba da tattaunawar da muke yi da Muhammadu Adamu shugaban bangaren matasa cibiyar ciniki ta Chamber of Commerce da ake kira Nasima.
To kamar waɗanda suke son wato basu ma taba jin wannan sunan wannan kungiya ta ku ta Nasima ba yanzu idan matasa suka ji yanzu daga wannan a ce wani matashi ya ji wannan shine karan farko da fara jin wannan shiri da ake gudanarwa ta wace hanya ce mafi sauki da zai neme ku yayi kokarin ya samu taimako kuma ya shiga wannan shirye-shirye da kuke yi don cin moriyar sa.
To wannan hanya ce mai sauki dan wannan tambayar ta ka tazo daidai da kan gaba akwai wani dalibi yanda yanzu aka ya gama karatu a makarantar Medical Foundation da ke jihar Kano shi ba nan da mudan amma ya karanta saurari radio da irin program da muke a radio har yanzu shi a gidan to yanzu office aka zauna da shi yace shi ya zo ne kawai abin da yake abubuwan da muke yi na burge shi kuma da Allah ya ne kara mana tsarin gwiwa mu ci gaba da shi to Allah ya sa ya sa ne mu tambaye shi shi yanzu ne yake ya gama secondary a kauye yake ba dama ya ci gaba da karatu da sauran su kaga ta sani shi to aka sama maka karatu zaka je kai yake ne zai hana ka kuma ta ya barka kai yake ne shi to nan take ina da wannan program din na makarantar Living Trust Foundation sai mun cike form na tura maka muka tara dukkan nasarar da ta dace kuma Allah ke mu ce mai samu wannan scholarship din da haka ya ji ya ga mu na makarantar kuma yana daga cikin ɗaliban da muke alfahari da shi to dukkan jami'an da ka gani a Najeriya da yau 36 akwai Chamber of Commerce kuma duk Chamber of Commerce da ka ji a nan za ka samu wannan rushi na Nasima wanda yake na matasa ne so akwai shi a gaban karin da na gaya maka jiha 36 da SPT to dukkan kowane state da ka ji a nan za ka samu wakilanmu maza a haɗa da su kuma za su yi maraba da kai idan mai buƙatar shawarwari na kan kasuwanci za su baka idan training kake buƙata za su ɗauki data da su za a ciki lokacin da muke da training wanda yake daidai da kai za mu gayyace ka idan scholarship kake nema za mu karɓi datan ka za mu ajiye lokacin da muka samu wannan damar za mu neme ka zo kai applying kuma za mu yi follow up da tabbatar da cewa in da rabo ha samu to irin waɗannan hanyoyin su ne ake bi sannan kuma akwai hanyoyi na social media na kiyanci za ka ga dukkan waɗannan sukudin suna da social media kamar Twitter Facebook da Instagram da wasu kuma ma suna ma da website wanda idan ka shiga za ka iya ganin address ɗin su ko number waya ka ɗauka kuma duk yanda ka kira duk lokacin da ka kira za a ɗauka kuma za a saurare ka sannan kuma za a maka abin da ya kamata. Waɗannan su ne hanyoyin da ake bi ake samun waɗannan shugabanni namu a dukkanin jihohin da suke 36.
To kamar wasu masu sauraro waɗanda suke da tambayan cewar shin wannan abu kyauta kuke yi ko kuma akwai wani fam da ake cikewa a biya kuɗin fam ko wani abu ya lamarin yake?
Akwai tasirin dukkanin wata kungiya irin wannan kun da ba gwamnati take ba ta kuɗin shiga ba ta dogara ne akan membobinta da kuma wasu aikace-aikace da take yi domin samun kuɗaɗen shiga. So akwai ɓangaren idan mutum ya so ya zama memba wanda shi ne zai zama abin da ake kira life number na wannan kungiya. Sai muna ba shi shawara form akwai kudin da ake biya na registration ya biya ya register. Amma ko da ba ka yi wannan ba mu ga wannan da zai hana idan dama ta zo ta zo ta mura da ciki ba. Saboda manufar mu shi ne mu rage talauci ko kuma mu horar da matasa a kan dabaru na kasuwancin zamani. Amma dai wanda suka yi rijista da mu suka biya kudin registration sun fi samun damammaki fiye da waɗanda su biya kudin registration ba saboda akwai abin da muke kira trade development services. A wasu aikace-aikacen yadda suke taimakawa wajen cigaban kasuwanci. Muna da cibiya wanda ake kira na bincike da samar da bayanai. So wannan cibiyar kullum tana turawa mutum bayanai sannan kuma tana zuwa kafa da kafa domin ta ga cewa kasuwancin ka wani matsala kake fuskanta kuma ya za a yi a ga cewa an gyara. Don misali kana son wani asibiti ne ma'ana kamar bashi a wani banki ko wata cibiya wannan in ka sai kana nan da mu za mu kuma mu shige maka kuma za a tsaya a yi maka guranti. Don kuma so kake haɗa ka kasuwanci tsakaninka a nima maka abokin kasuwanci a gida ko a Najeriya wanda za ku bunƙasa zai zuba hannun jari a kamfanin ka samu cigaba dole shi ma sai kana tsakanin manyan da mu. Na kuma idan so kake mu jagorance ka zuwa kasuwanci a wata ƙasa kamar abin da ake kira check time ko kuma idan muna da bakin da gareji wanda in suka zo mu gayyato ka duka wannan yana daga cikin abubuwan da su mutane sun zama da mutane sun zama member sannan suke amfana. Amma dai ko da ba member mu ba mutane suna amfana da irin ayyukan da muke fiye da yanda mu kanmu ma muke tunani saboda ko a advocacy program da muke kamar irin wannan yanzu hira na rediyo da wasu gidajen rediyo da talabijin da suke hira da mu abubuwa ne da mutane suke jin daɗi kuma muke taimakawa domin gyara rayuwar matasan mu a baki ɗaya domin a samu ingantacciyar rayuwa a ƙasar mu da ma a ƙasa gaba ɗaya.
To Malam Muhammad kamar dai mun san cewar matasan mu musamman a Najeriya wasu waɗanda musamman ma waɗanda suka je makarantar secondary har suka yi wata jami'a wato lambarin tunanin su a koda yaushe da zarar sun karɓi kwalin shaidar kammala karatun su abinda suke so shine su samu aikin office ko aikin gwamnati yawanci kenan na san abubuwan da kuke ta yi kenan ku ta wace hanya kuke juya mutanen nan su koma ga wata harka ta kasuwanci ganin cewa ba za su duk wanda suka samu karatu ba za su taɓa samun gurbi ba duka bane za su samu gurbi a ma'aikatan gwamnati ba.
A wannan hakika yana daga cikin kandalin da Nasima ta duba ta samar da Nasima saboda idan ina jin kamar a fiye a Najeriya kusan duk shekara ba zan biyu ban sani ba dai a gaskiya ne ko ba gaskiya ne na kalla mutum 600 suke gama jami'a da kuma manyan makarantu. Amma kuma a duk shekara Najeriya mutum 200 za ka samu gurbin aiki idan ma ka ɗauki kira mutum 200 suna samun hancin gurbin aiki ne. Kaga kowace shekara kana da gidin marasa aikin yi 400 kuma wannan namban ya ci gaba da karuwa ne duk shekara karuwa yake. Wannan dalilin ya sa muke shiga makarantu muke harkokin mindset orientation kamar yadda na gaya maka canza tunanin mutane. A gaskiya ne ina da kyau mutum ya je makaranta ya yi digiri ko ya yi diploma ko ya yi master. Amma a halin da ake cikin wata kamar arziki a yanzu wannan ba shi ne hujja da zai sa ka samu aikin yi ba. Hujjan da zai sa ka samu aikin yi shi ne bayan ka gama wannan makarantar ba zai ka ajiye kwalinka ka je ka koyi wata sana'a wacce ko da kwalin ko babu kwalin za ka samu kuɗi kullum sannan kuma za ka samu aikin yi sannan kuma za ka samar da matasa aikin yi. Misalin da muke shi ne kamar ka je kasuwar farm center na ajiyar da ke Kano ko kasuwar Iti da ta yaya da ke Lagos. Wanda ya je wannan wuraren guda biyu ta tabbatar cewa mutanen da suke da tasiri a cikin waɗannan kasuwannin wasu ma kun sakandiren ba su je ba. Amma a rana kullum mutum zai yi aikin 50,000, 30,000, 10,000, 20,000, 25,000 to ka tara su a kana 30 aikin 1,000 yake to kai da kake jiran ka samu aikin yi mai cinci makomarka da digirin ka ko da masters ɗinka. To wannan cinkin muke ta sauke mutanen mu matasan mu mun tunanin cewa digirin ka yanzu ba shi ne hujja da zai sa ka samu aiki ne ba domin kuka na ma'aikatan gwamnati daga kafa Najeriya 1,660 zuwa yanzu ba karuwa suka yi ba suna nan a yanda suke. Amma kuma kullum da ɗaya aiki abu da muke idan ka duba jihohin mu za ga ministry ba sa karuwa gurbin aiki ba ya karuwa saboda haka dole bayan ta yi makaranta ko kun je kin makaranta aje nan karatun ki je ki koyi karamar sana'a daga karamar sana'a za ki zama kina da mutakaitar sana'a daga mutakaitar sana'a kuma za ki je ki zama kina da babban sana'a daga babban sana'a kuma za ki ga an zo an fara tunani ko an fara tunanin cewa ka fara zama wani sai a garin ku a kana da aikin yi kana da branch a can kana da branch a can waɗannan shi ne advocacy program da muke kan matasa kuma mun haɗa kai da ƙungiyoyin matasa da masu ruwa da jiki domin a fahimci ƙalubalen da yake gabanmu ko ƙalubalen da muke ciki a kan samar da gurbin aiki
to Malam Mamman, wani ƙalubale za ka ce kuna samu game da wannan shirye-shirye da kuke yi?
Ƙalubale gaskiya da yake na wani lokacin ƙalubale a kan kuɗi na gudanarwa. Saboda wani lokacin za ka shirya tare na matasa 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Da farko inda za ka tara su ɗin taron, don ka je za a ce maka ka biya miliyan 3 ko 4 kai kuma wannan taron ma duk wanda zai zo ba zuwa zai yi shiga ba, ce ba kuɗi zai zo biya ba, ƙyauta ne zai yi shiga. Sannan za ka kawo mutane wanda za su zo su maganganu a wannan wajen, wasu daga jihohi daban-daban, duka za ka biya musu kuɗin accommodation, wasu za ka biya musu kuɗin jirgi, su za ka yi wannan. Ƙalubalen da muke fuskanta mutane masu ruwa da tsaki ko hukumomin da abin ya shafa na gwamnati wanda shi muke aikinsa muke yi da sunan taimakawa matasa. Amma idan ka je kana neman gudunmawa ko kana son su taimake ka ko su tsaya ko su shigo ciki su abin magana gaskiya wasu za ka ga ba sa ba ka goyon baya, wasu za su ga kamar ka zama politiciyansu ne ko kuma ka zo da wani abu sabo wanda yake ya saba wa su kirane su. To kuma magana gaskiya abubuwa ne wanda suke da tasiri yanzu kamar gangamin matasa da aka taɓa yi muka taɓa yi a Kano a shekarar ta gabata. Akwai sama da matasa 8,000 ne suka je wannan gangamin, kuma shi ne gangamin na matasa mafi girma da aka yi a arewacin Najeriya wanda yake ba na addini da kuma ba na siyasa ba. Kuma daga wannan mun ci gaba da samar da sababbin 'yan kasuwa matasa wanda dama ba su san ma ne kasuwa ba, wani biyan wannan abin da ake kira takardar bayan taro da aka yi ake ta biyan abubuwan da aka yi aka yi producing company, mutane suka yi ta bude business account. Sannan muka samu partners kamar irin su Jaiz Bank wanda muka yi ta aiki da su wajen tallafa wa waɗannan matasa a kan basu suka ko a siya miki ko a siya maka kayan aiki ko kuma a baka bashin da zai kai ya kawo wanda babu talata, wanda kuma duk wannan abin ina gaya maka yana cikin ita ce take siyawa a kai. So tabbas ƙalubalen da muke fuskanta shi ne na lokacin na rashin goyon baya daga masu ruwa da tsaki da kuma hukumomin da abin ya shafa domin ci gaban matasa da gwamnati ko a jiha ko a ƙasa baki ɗaya.
Shugaban bangaren matasa na Nasima Muhammad Adamu Muhammad kenan cikin hirarsa da Sarfilu Hashim Gumel Madina.
Na'am.
To kin ji fayar da hirar ta kasance. Yayi magana masu mahimmanci daga ciki ya ce hukumomi ko kuma masana'antu ba karuwa suke yi ba na gwamnati, amma kuma masu neman aiki karuwa
suke.
Ya kamata matasa su duba su gani wace irin baiwa Allah ya musu, su san cewa gwamnati ba za ta iya samarwa kowa aikin yi ba, wanda ta yi shi ne wannan ba hukuma da ta kafa yana da mahimmanci domin zai taimaka musu su fahimci irin baiwa da Allah ya musu da kuma samun
wani su tashi tsaye da kansu kenan, ba sai sun jira wani ya yi musu ba
sosai. To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni, Daniel Brown da injiniyan mu na yau Dan Crawford, tare da abokiyar aiki na Madina mai shanu da ta taya ni gabatar da shirin, ni Aisha Mu'azu daga nan birnin Washington ke cewa sai kuma gobe cikin ikon Allah. Ku huta lafiya.
Yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari ba.